بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوا ما سو البركة بركة مدرسيك هدوا دكو أتكن وننجرين جامع البركة إن شاء الله تدرس منا أحاديث الأخلاق دقلت سافن مالا عبد المحسن واتو عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر الله وبنجي يساكا مشيد الخيري za mu tashi a cikin wannan wato fitowa ta 23 insha Allah a karkashin gaba ta 9 cikin gabobin wannan littafi mai albarka fadin malam huququl ummal wato bayani akan abin da ya shafi haƙoƙin ma'aikata mutumin da ke da ma'aikata karkashin sa matsayin shi na shugaba ko jagora ko headmaster ko mai gida a kasuwa ko a wurin sana'a ko gareji ko makamancin haka Malam ya fara da muqaddima kamar yadda ya saba yace inna dinal islami dinul ihsani war rahmati wal karam wal akhlaqil karima lalle addinin musulunci addini ne na kyautatawa addini ne na tausayi addini ne na karamci addini ne da yake bada muhimmanci akan halaye na gari wayan abi ahlihi wa atba'ihi an kulli sulukin zalimin kuma addinin musulunci yana horan masu bin addinin da yan cikin addinin da mazuwa addinin cewa su nisanci duk wata dabi'a ko wata halayya mummuna wata sarrufin makin da duk wata mu'amala wacce take abin Allah wadare wa akhlaqin sayyi'atin da duk wani hali wanda yake mummuna musulunci yana horo da abisance shi wayan habu bihim fi ta'amulatihim kuma addinin yana ciccida mutane yana horon su yana umarnin su cewa dukkanin mu'amalar da zasu wa adabihim da dukkan ladubban da zasu aiki da su wa akhlaqihim da dukkan halayen su wa jami'i shu'unihim da dukkanin al'amuran su musulunci na horon musulmai ila mahasinil akhlaqi zuwa ga halaye na gari wa karimil adabi da kuma ladubba na karamci wa yuhadhibu an-nufusa wa yusahhihu al-masara addinin musulunci yana kokarin tace zakata sannan kuma ya inganta matafiya wa yuhassinu ta'amula baina ibadillahi musulunci yana kokarin yaga cewa kullun mu'amala ta kyautata tsakanin bayin Allah wa yahfazu fiha likulli dhi haqqin haqqa musulunci yana kokarin yaga cewa ya kiyaye haƙin kowane mai haƙi da na sama da na ƙasa da babba da yaro da shugaba da wanda ake jagoranta da mai dukiya da wanda yake kai kashin sa kowa musulunci yana so ya ga cewa yake masa haƙin sa fa huwa dinun shi musulunci wani irin addini ne wanda ya hafazul huquqa wala yudayyuha yana kokari wajen ganin ya tace dukkanin halaye da dabi'un mutane da haƙoƙin su kuma musulunci bai yarda a tozarta haƙin wani mai haƙi ba wal muwaffaqu min ibadillahi man akramahu Allahu azza wa jalla bitahalli bi akhlaqish shari bil akhlaqish sharifati al kamila wal'adabi alfadila wanda ya rabauta wanda ya samu gamdakatar cikin bayin Allah shine wanda Allah ya azurta shi ya zama cewa Allah ya mushi kawanya Allah ya mushi kulliya da halaye na mutunci Allah ya mushi kulliya da ladubba masu falala allati fiha sa'adatun nasi wa falahuhum fid dunya wal akhirah wanda halaye na gari a sanadiyar su mutane yake samun rayuwa kyakkyawa a nan duniya kuma su samu tsira ranar alkiyama a wurin ubangiji madaukakin sarki Allah ka samu tsira wa babul huquqi babun mubarakun yace babi dake magana akan haƙoƙin bayi tsakankanin su wani babi ne wato wata farfajiyar bincike ce mai albarka haifu ja'atish shari'atu fa wada'at umura wada'atil umura fi mahalliha saboda shari'ar musulunci ta zo ta sanya komai a mazauninsa ta tsara komai ta sanya shi a inda ya dace da mazauninsa wata'amulati fi mawadhi'iha hakanan al'amuran alaƙoƙi na zamantakewa da na kasuwanci da sauransu da duk wani transaction an tsara shi yadda ya dace waja'at bi ita'i kulli dhi haqqin haqqa kuma shari'a ta zo da ka'idar cewa kowane mai haƙi to a bashi haƙinsa falaysa fi shari'atil islami huququn tudayya a cikin musulunci babu wani haƙƙi da aka yadda a wulakanta shi wajibatun tuhdaru babu kuma wani wajibi wani responsibility wanda aka ba mutum dama yayi sakaci ko yayi ainihin wasa da shi illa mimman dha'ufa dinuhum, babu wanda yake wasa da wajibinsa ko yake tozartar da haƙoƙin bayi dake hannunsa sai mutumin da addininsa ya zama mai rauni. Wa raqqa islamuhum, wanda bai dauki musulunci a bakin kai, wanda musuluncin shi mai rauni ne. Wa dha'ufa silatuhum bi rabbihim azza wa jalla, sai mutumin da alaƙar shi da Allah alaƙa ce mara kyau. Amma man kana muhafizan ala dini, duk mutumin da ke kiyaye addininsa, mushfiqan min rabbihi, wanda yake tsoron ubangijinsa azza wa jalla, mujahidan nafsahu ala tahqiqi islami, wanda yake gwagwarmaya da zuciyarsa dan ya zama musuluncinsa ya tabbata, fa innahu min a'zamin nasi hifzan li hadhihi alhuquq wa ri'ayatillah, zaka ga irin wannan yafi kowa girmama haƙoƙin mutane, yafi kuma kowa kiyaye su. Wal huquq fil islami kathiratun, malam yace haƙoƙi da ake buƙatar mutane su kiyaye ma junansu suna da yawa ƙwarai a cikin musulunci. Minha, daga ciki akwai huququl ummali, haƙoƙin ma'aikata da ƴan kwadago da waɗanda ke ƙasan wani shugaba. Wa huwa mawdu'u hadithina huna, wannan batu akan haƙoƙin ma'aikata yace shine mahallin tattaunawar mu a yau. Wal khitabu fihi likulli man akramahu Allahu azza wa jalla, mutanen da muke nufi da wannan zancen, waɗanda ake aika musu da wannan nasihar, waɗanda ake musu wannan tambihin, shine duk wani mutum wanda Allah ya girmama shi. Fa asbaha tahta yadihi ummalun, Allah ya bashi wani matsayi ko wata ɗaukaka ko wani shugabanci ko jagoranci, ya zama a ƙasansa akwai mutane ko da ƙwaya biyu ne wanda suke cin abinci ƙarƙashinsa, wanda suke masa aiki, wanda shine ogansu, shike biyansa albashi, shike determining me za su aikata me ba za su yi ba. Wa khadamun, wanda yake da ma'aikata ko masu hidima ko almajiransa daga ƙarƙashinsa. Yasta'miluhum fi masaliha muta'addida, yana amfani da su wajen ayyuka mabambanta. Wa yasta'jiruhum li shu'unin mutanawwi'a, ko yana ba su aikin kwadago, kai ne shugaba a ma'aikata, kai ne jagora a wajen gini a site, kai ne shugaban masu abin nan kula da wasu ma'aikata suna aiki ƙarƙashinka, masu shara ne, masu gadi ne, masu hawa abin hawa ne kamar masu tuka keke nafe, ko ku headmaster ne kai, ko principal, ko director wata ma'aikata, ko shugaban wani sashi na al'umma, ko manager a banki, ko shugaban wani sashen abin nan wato watsa labarai, duk wani dai harka da ya zama cewa akwai wasu mutane a ƙasanka. Ko ke ce hajjiya wadda take da gidan abinci kina da ma'aikata, ko ke ce hajjiya wadda a gidanki akwai yaran aiki, akwai mai gadi, akwai mai kula da yara, ko kai ne shugaban wato laborori masu yin aiki a wani wuri da ake aiki, da diddai mutumin da ya zama cewa a ƙarƙashin shi akwai wasu mutane, to wannan nasihar izuwa gare shi take. Fa inna shari'ata qad jaa fiha fi hadha al-bab al-azim ma yuhadhibu al-khuluqa bayna al-makhdumin wa khadimihim, ya kushuwa gabanni ku sani da cewa shari'ar musulunci a wannan babin na alaka tsakanin ma'aikata da shugabanninsu ta zo da tsare-tsare dan tace yanayin mu'amala, dan samun halayya ta gari wajen mu'amala tsakanin waɗanda ake musu hidima da su masu yin aikin hidima. Wal musta'zina wa ujra'ihim, da tsakanin ƴan kwadago da masu biyan su kuɗi. Wa asabil a'mali, da tsakanin manyan ƴan kasuwa businessmen, business tycoons, wa ummalihim, da kuma laborerinsu. Wa azamu shay'in fi hadha al-babi an yakuna ta'amulu ma'a ha'ula'i qa'iman ala rahmatil islam, mafi girman abin da ake so a kula a wannan babi shine ana so ya zama cewa mu'amala tsakankanin waɗannan mutane wato ƴan kwadago da laborori da ma'aikata da na ƙarƙashin duk wani shugaba ya zama mu'amala tsakankaninku ta tsayi ne ƙarƙashin irin tausayin da musulunci ya kawo. Fa inna man la yarham la yurham, ana so kai shugaba ka sani cewa idan fa baka jin tausayi to kuma fa Allah bai tausaya maka ba. Yaqulu alayhi salatu wassalam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi, yace irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ku tausaya ma wanda suke cikin ƙasa, Allah ubangiji da ke sama zai tausaya muku. Wannan hadisi ne ingantacce, Abu Dawud ya rawaito shi, lamba hadisi na 4941 da Tirmidhi a lambar hadisi na 1924 haka nan Sheikhul Albani ya inganta wannan hadisi wa yaqulu alayhi salatu wassalam haka nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man la yarham la yurham wanda baya tausayin na ƙasa da shi shi ma na sama da shi ba su tausaya mushi wannan kuma riwaya ce ta Bukhari da Muslim Bukhari ya fitar da ita a lambar hadisi na 1597 da Muslim a lambar hadisi na 2300 afwan da lambar 18 ai ma'anar wannan shine man la yarhamu ibadallahi la yanalu rahmatallahi azza wa jalla duk wanda baya tausaya ma bayin Allah shi ma wai tausayi ba zai samu rahamar da ubangiji yake baiwa bayi ba Allah ka tsare mu daga tabewa wal jaza'u min jinsil amal kuma da ma ka'ida ita ce sakamako gurgudan irin aikinka faman rahima ibadallahi azza wa jalla fada bi rahmatillahi wanda ya tausaya ma bayin Allah ubangiji shi ma sai ya samu rabo a cikin rahamar ubangijinsa wa man lam yarhamhum wanda ku yi tausaya musu ya zalunce su ya cutar da su lam yafud bi rahmatillahi azza wa jalla ba zai samu rahamar ubangiji ba na'am to wannan kenan daga cikin wato bayanin da muke game da ayyukan haƙoƙin ma'aikata kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada ka'idoji kuma shari'a ta zo da ainihin wato tsare-tsare malam ya ci gaba da cewa wa min a'adhabi alwajibati fi hadha almaqami alhadaru ash-shadidu min adh-dhulmi fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm alqiyama daga cikin wato mafi girman wajibobi a cikin wannan alaka ta tsakanin ma'aikata da jagororinsu shugabanni a wurin aiki da na ƙasa da su yace akwai wato alhadaru ash-shadidu tankiya mai tsanani da aka yi min adh-dhulmi akan cewa a guji zalunci fa inna adh-dhulma kaga shi zalunci bulumatun yawmal qiyama tarin duhai ne a ranar alkiyama wal wajibu alal agniya wa ahli yasari wajibin da yake akan mawadata da masu abin hannunsu an yattaku da'watal mazlumi su ji tsoron Allah ya isa fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab saboda ita Allah ya isa wato wanda za a cuta ya ce aje ya bari da Allah to irin wannan addu'a fa babu wani shamaki tsakaninta da ubangiji malam yace an abdullahi ibn unais radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu abdullahi dan unais Allah ya kara masa yadda yace naji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam yana cewa yuhsharun nasu yawmal qiyamati aw qala lil ibadu uratan ghuzlan buhuman yace za a tashi bayi ranan alkiyama ko kuma yace za a tashi mutane ranan alkiyama uratan babu sutura tsirara ghuzlan buhuman suna dauke da ainihin lobar su babu kaciya a tare da su qala yace kulna wama buhuman ya rasulullah yace me kake nufi ya manzon Allah da cewa za su zama buhuman qala yace laysa ma'ahum shay'un babu komai a tare da su zikaudin su thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qurba sanan za a kiraye su da wata irin murya wanda na nesa da na kusa za su ji ta daidai wa daida Allah zai kiraye su yace anal maliku nine mamallakinku ana dayyanu nine mai yin sakamako a tsakankaninku wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nari an yadkhula an-nara walahu inda ahadin min ahli jannati haqqun yace kuma a yau dinnan inji ubangiji ba zai yiwu ga wani dan aljanna wanda akwai haƙƙin wani dan wuta a hannunsa ya shiga shi dan wutan ya shiga wuta ba ba tare da an karban mishi hatta a qussahu minhu sai na amsa masa haƙƙin sa dake hannun wani bawa mai tafiya aljanna wato idan ka taba aljanna kuma akwai haƙƙin wani dan wuta akan ka ba za a ce tunda wuta za shi kawai a bar shi kaci banza ba sai an cira masa wannan haƙƙi daga cikin ayyukanka wala yanbaghi li ahadin min ahli aljanna an yadkhula aljannata wa li ahadin min ahli an-nari indahu haqqun hatta aqsa minhu haka nan wani dan aljanna ba zai yi a bar shi shiga aljanna alhalin wani dan wuta na bin shi wani haƙƙi sai a ce to kai tunda ka tafi aljanna ai ba komai wancan dan wuta ne kawai kyale shi ba zai yi ba sai an karba ma kowa haƙƙin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ata qusuhu minhu hatta latma koda mari ne ka taba marin wani kai zaka taba aljanna shi zaka tafuta sai an biya shi bashin shi ko kuma kai ne mai tafiya wuta shine mai tafiya aljanna sai an biya shi bashin shi qala qulna kaifa yaya za a yi irin wannan biyan bashin wa inna innama na'ti Allah azza wa jalla ghuzlan buhuman to da ne za a biya alhalin zamu je alkiyama ka ce babu komai a hannunmu babu kuɗi babu account number babu banki babu ATM babu ajiya babu taska babu komai babu komai qala annabi sallallahu alaihi wasallam bil hasanati was sayyiati kakara za a dinga yi a dinga daukan ladanka ana biyan wadanda ka cutar illa da ya kare a dauko zunubin su annab amaka maka rawahu ahmad malai ce ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadin sa lamba hadisi na 16 da lamba 42 da kuma al-imamu al-bukhari a cikin al-adabul mufrad lamba hadisi na 970 da isnadi kikkiawa malai ya cigaba da cewa wa yuwadduhu zalika al-hadithul akhar al-mashhur inda ahli al-ilm bi hadisi al-muflis abinda zai kara fito maka da wannan ainihin wato mas'ala fili shine wannan hadisin nan mashahuri wanda malamai suke ce mashi hadisul muflis wato hadisin labarin mutumin da zai shiga fallasa mutumin da zai shiga fallasa ranar alkiyama wani ne hadisul muflis shine hadisin da ke cikin sunan muslim a lamba hadisi na 2581 yace an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis ko kun san waye fallasa shi ranar alkiyama qalu al muflis fina man la dirhama lahu wala mata suka ce anan duniya dai wanda ake kira falasashi shine wanda bai da kuɗi ko bai da kama sayar fa qala innal muflisa min ummati yati yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin falasashi a cikin al'ummata shine wanda ranar alkiyama zai zo ga sallah yayi lahiya lau ga azumi yayi shi cikakke ga zakaya fitar waya ati qadshata mahaba amma kuma zai zo bayan wadancan ayyuka na alkhairi ya kuma cakuɗa rayuwarsa da ayyuka na Allah wadare ya zagi wani wa qazafa hadha hima wani qazafi wa akala mala hadha ya ci dukiyar wani wa safaka dama hadha ya zubar da jinin wani wa daraba hadha ya doki hannu ya doki wani fayuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi Allah ya ce manzo Allah ya ce sai a dosa daukan ladan wannan mutumi ana danka ma wanda ya cuta da wanda ya zaga da wanda yayi wa kazafi da wanda ya ci dukiyarsa da wanda ya zubar wa da jini ana fayuta min hasanatihi wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatu har akai ga ladan shi ya kare ga baki daya domin zahara ba ta kyale dani qabla an yuqda ma alaihi kafin a gama biyan basussukan jini da mutunci da dukiyar mutane da ke kansa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama ukhidha min khatayahu sai a juya ma'aunin sai a dauko lafuffukan su faturihat alaihi sai a watsa masa fun muturiha fin nari sannan lafuffuka su taru akan shi sai a dauke shi sai a wurga shi cikin wuta wala hawla wala quwwata illa billah nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine al muflis malin yace innal aqil al hasif al munsif ma'a nafsihi lalle mai hankali wanda yake wa kanshi adalci wanda yake da zurfin tunani a المريد لسعادتها في الدنيا والآخرة وانك فاترن شيئا الدنيا دلاهرة يحاذر أشد الحذر ينا تاكاس أنسان ينا لورا تاكاس أنسان ميساناني من أن يكون من المفلس ليوم القيامة كي يجي يزم تكيم فلسسو أسار رانا القيامة ولا يستغل قدرته على الأمالي mai hankali bai amfani da damar da ya samu na jagorancin da aka bayar shi na wasu ma'aikata wa quwwatahu da karfinsa wa tamakkunahu da damar da yake da ita minta da yi hukukin bai amfani da wannan damar ya ci mutuncin su ko ya wulakanta hakokinsu an yudayya hukukahu kai ga yana da dama ya musu zalunci ya rage musu kudin su ko ya kwace musu hakokinsu ko ya wasa da حقوقين سفين الذي يضيء من الحقوق في الدنيا لا يضيء يوم القيامة دنيا سنتوا أبندا وأنا أكتشيني على هرا فدي تشيني أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah yace qala Allah Allah yace thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyama mutane uku Allah yace ni ne da ni za su yi rigima ranar alkiyama rajulun a'ata bi thumma gadara ko rajulun u'tiya bi mutumin da aka bashi wani abu saboda ni aka bashi wani mukami ko wata dama saboda Allah sannan sai yayi yaudara wa rajulun ba'a hurran fa akala samana da mutumin da ya kama da wanda ba bawa ba yaje sai da shi a matsayin bawa kuma ya ci kudin wa rajulun ista'jara ajira da mutumin da ya dauki dan kwadago ko labor yayi masa aiki fastawfa minhu labor nan yayi aikin da aka sashi cikakke walam yuqti ajra amma yake bashi haƙin sa wannan hadisi ne sahihi bukhari ya rawaito shi lamba hadisi na 2227 faman kana hadha sha'nuhu wanda diyya zama wannan shine al'amarin sa fa rabbul alamin azza wa jalla huwa khasmuhu yawmal qiyamati to waɗannan mutanen da ya cuta ranar kiyama ba da su zai rigima ba Allah ne abokin husuma ranar kiyama wa man kana khasmuhu Allahu fama a'zama khusranahu wanda kuma aka ce da Allah yake husuma wannan girman asarar shi ta kai ta kawo wa ma ashadda hawanahu kuma wulakancin shi ya tsananta wa huwa subhanahu wa ta'ala khasmun li jami'i zalimina Allah ubangiji yana da wato zai yi daru zai yi rigima zai yi ainihin wato zai dau mataki akan dukkanin azalimai illa annahu arada tashdida ala haula'i bitta'in amma waɗannan ukun ya ayyana su ne dan ya nuna tsananin rigimar da ke tsakanin su da ubangijin su wa anna hadhihi al-khisala jara'imu kaba'iru kuma Allah yana nuna mana cewa waɗannan abubuwa laifuffuka ne manyan laifuffuka ne wa khataya izamu zanubai ne masu girma yata'ayyanu al-hadharu minha wanda wajibi ne a tsorace su ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam utul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu nabi sallallahu alaihi wasallam yace dan kwadago ku biya shi haƙin sa kafin zufar sa ta bushe wannan hadisi ne sahihi yana cikin sunan ta ibn maja lamba ta 2400 da lamba 43 a Sheikh Al-Albani ya inganta shi ai ma'anar wannan hadisin yanshafa araquhu li'annaha ujratun lita'abi jasadihi wa kaddi badanihi wato kar a bari zufar sa ta bushe ba a biya shi ba domin ko wannan abin da za a biya shi sakamakon wahalar da jikinsa da yayi maka aiki sakamakon wahalar da jikinsa ya sha wajen wannan aiki fa idza waffa idan ya cika aikin da aka sa shi wa'ajjalaha yayi cikin gaggawa istahaqqa ta'jila to ya zama wajibi a biya shi nan take wa min sha'anil ba'ati idza sallamu silaa qabidu thamanaha kamar yadda yake yan kasuwa da zaran sun miƙa maka abinda ka siya to abu na gaba shine za su an shi kudin su inda taslim sanda suka baka sanda suka yi delivering za su an shi kudin su fa ulai al ummalu ahqqu wa aula wanda ya sha wahala da jikinsa shi ya fi cancanta da zaran ya gama aiki a biya shi id kana ajruhu thamanan muhjatihi la thamana sal'atihi domin shi ladan da ake biyan shi ladan wahala sane ba ladan kayan siyarwar sa bane ba ladan wani abu bane da shi dan kasuwa yake siyarwa malam ya suke ce fa yahrumu matlahu haqqahu saboda haka ya haramta a jinkirta masa haƙinsa wat taswif bihi ko a dinga ce masa je ka dawo ma al qudrati matakan za iya biyan sa fal amru bi ita'ihi qabla jafafi araqihi fihi ta'kidun ala wujud al mubadara aqiba faragil amali wa ikmalihi mubasharatan cewa da aka yi a biya shi da zaran ya gama kafin zufa sa ta bushe ana nuna wato karfin magana ne wajen wajabcin a gaggauta biyan dan kwadago haƙinsa da zaran ya gama aikin sa malam ya sake cewa anil ma'rur ibnu suwaidin qala laqitu aba dharrin bir rabada ma'rur yace na gamu da sahabi abu dharrin al-gifari radiyallahu anhu a rabada wato inda ya zauna dinnan bayan ya dawo daga kasar sham wa alaihi hulla sai na ganshi da kaya asin da asin wato kaya full set kuma ce riga da wando shakwararta da jamfata da babbar riga cikakkiyar kamata kamala wa ala gulamihi hulla kuma sai naga wato bawansa shi ma ya saka irin wannan kayan sun yi anko asin da asin to wannan abu ne da ba a saba gani ba fasaltuhu an zalika sai na ce ya aka kuma kai da kaya irin naka na alfarma
kuma bawanka shi ma gashi irin wannan kaya cikakke, me kun ka bari sai in ka saka sun tsufa ka bashi kwanci, ko kuma ka dinka mishi wani kaya wanda yace gashi nan 20 kamaraya yana ka saka kaya na alfarma shi ma ya saka. Faqala inni sababtu rajulan fa ayyartuhu bi ummi, yace ina taba yin wani kuskure ne, mun yi babayayyar zance da wani mutum sai na ce mishi dan bakan mace Bilal ne radiyallahu anhu. Faqala li annabi sallallahu alaihi wasallama, sai annabi yace mini ya Aba Dharrin ayyartuhu bi ummihi, nabi yace kai Abu Dharr ka zage shi kace mishi dan bakan mace kace mishi bakin fata, innaka mur'un fika jahiliya, nabi yace amma kai dai Abu Dharr nake ganin ka akwai ragowar maguzanci a cikin tunaninka. Ikhwanukum khawalukum, masu muku hidima ƴan uwanku ne ba bayinku bane. Ja'alahumullahu ta'ata aydikum, ubangiji ya sanya su ne a ƙasan al'amarinku. Faman kana akhuhu ta'ata yadihi, duk wanda yake da wani dan uwansa musulmi bawa ƙarƙashin sa, falyut'imhu mimma ya'kul, irin abinda ka ci shi zai ci, walyulbisu mimma yalbasu, irin sutura da ka saka ita zai saka, wala taklufuhum ma yaglibuhum, kar ku saki ku dinga ba su aikin da fi ƙarfinsu. Fa in kaffaltumuhum fa a'inuhum, idan ku ba su aikin da fi ƙarfinsu nabi ya ce to ku taimaka musu. Rawahu al-Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana, ta tabbata Bukhari ya ruwaito ta a cikin farkon littafinsa a lamba hadisi na 30. Wannan hadisi mala ya ce wa hadha al-hadisu fil ariqa wal abid, wannan hadisi ya zo game da bayi waɗanda suke wato bayi marasa ƴanci. Walakin yulhaqu bihim kama zakara ahlul ilm al-ajiru wal-khadimu was-sa'iqu wa nahwuhu, za a riskar a cikin wannan lissafin a ciki a ce hadda al-ajir, labor ma'aikaci dan kwadago, wal-khadimu da mai aiki a gida house help, ko messenger a office, ko clerk a ainihin ma'aikata, was-sa'iqu da direban ka fafa wanda yake tuka motarka wanda da kake hawa, ko wanda yake tuka motar da kake bayar da haya, sawa'un dan sahu ce ita ko maruwa ce ita ko danfo ce ko trailer ko makamancinta, wani hawin da ire-iren su, duk wani da ke kasanka da direban ka da sakataren ka da dan aikin ka da mai aiki a gidanka jinka da mai aiki a gonarka. Wa fil hadisin nahyu anis-sabbi an sabbil abidi, sai hadisin kuma yana hana zagin bayi, wa man fi ma'anahum da wanda suke matsayin bayi ma'aikata ko masinjoji, wa ta'ayirihim bi aba'ihim, ko zagin mutane da iyayensu saboda kai ka dangantaka da tafita su ko kana da nasabar tafita su. Wal hasu ala al ihsani ilayhim, da kuma kwadaitarwa akan kyautata musu, war rifqi bihim, da tausasa musu, wa anna tafadul al haqiqiyya, kuma hadisi na tabbatar da cewa wato fifiko na haqiqa tsakanin musulmai, innama huwa bittaqwa, taqwa ce kawai fifiko, kamar yadda Allah yake cewa inna akramakum indallahi attaqakum, qauluhu da kuma yace wala takfuluhum ma yaglibuhum, kar ku dinga ba su aikin da fi ƙarfinsu. Wa fi riwayatin wala takfuluhum ma la yatiquna, hadha naziru qauli shu'aib li Musa alayhi salam hina arada an ya'mala lahu, kamar yadda annabi Shu'aib ya ga annabi Musa ne sanda zai masa aiki, fi ra'ayi mashiyatihi, da zai masa aiki a cikin ainihin wato gonarsa cikin dabbobinsa, yace ma wa uridu an ashuqqa alayka, bana so na tsananta maka, bana so na tsananta maka, yace falil amali falil amil al haqu fi rahati, ma'aikaci na da haƙƙin hutu, fala yajuzu li sahibil amali an yuhammilahu ma yashuqqa alayhi, saboda haka bai dace ba matsayinka na oga ko mai gida ka bashi aikin da fi ƙarfin shi, aw yadurra bi sihhati, kun da cutar da lafiyarsa, aw yaj'aluhu ajizan, ko ya sanya shi ya zama ya kasa anil amali, ya kasa aikin. Wannan nasiha ce mai tsananin tsada da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi mana game da ma'aikatan. Dan uwa masu albarka, lokaci ya ja jiki, za mu dakata a nan, sai kuma mun sake haɗuwa da ku a zango na gaba da zai kasance zango kenan na 24 a cikin wannan silsila mai albarka daga littafin wato Ahadisul Akhlaqi na Malam Abdul Muhsin Ibn Abdul Razzaq al-Badr, Allah ubangiji الرزاق إمام موسى البدر الله وبنجي يساك مشير الخير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.